Écoute d'un programme hors diffusion sur VO.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha, Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Laraba 16 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kamar yadda kuka ji a shirin mu na ranar dazu, a yau ne aka yi bikin ranar abinci ta duniya. Muna tafi da rahoto daga Najeriya game da shirin samar da wadataccen abinci mai inganta lafiyar al'umma da yaki da yunwa, wanda shine taken bikin na bana. Masu ruwa da tsaki akan aikin noma sun ce lokaci yayi da ya kamata Najeriya ta maida hankali wajen bunƙasa noma ta hanyar samar da kayan noma na zamani.
Manoman mu kullun mu na duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani, wanda ke mun saba da noma ne na iyaye da kakanni. To amma irin wanda rana ne mutum zaka zo kaga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20-30 zuwa 50 ne ko hekta ɗaya biyu da muka saba yi.
Shugaban matasa na kungiyar manoman jihar Neja, Malam Shehu Kamaye kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka Sulaiman Malabarma zai gabatar da shirin na kasa ba kasawa ba, wanda a yau ya ci gaba da tattaunawa akan wasannin motsa jiki na nakasassu tare da wasu 'yan damben zamani na nakasassu 'yan ƙasar Ghana. A yau dai za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a magance matsalar haɗarin tankokin man fetur da ke laƙuma rayukan mutane, duba da yadda ake yawan samun aukuwar haɗarin a Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce 1-202-980-6850. Kada a manta a sanya alamar plus a gaban lambar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce hari ta sama da Isra'ila ta kai a yau Laraba ya kashe mutane 16 a garin Naftahi da ke kudancin ƙasar, ciki har da magajin garin. Kana harin ya jikata wasu saboda 50. Jama'an Lebanon sun yi Allah wadahin da wannan hari na babban birnin lardin, suna faɗin cewa wannan na tabbatar da cewa yaƙi da Isra'ila ke yi da ƙungiyar 'yan bindiga ta Hezbollah yanzu ta karkata tana auna ƙasar Lebanon. Prime Minister mai riko Najib Mikati ya ce da gangan ne Isra'ila ta auna wani taro da ƙaramin hukumar ke yi domin tattaunawa akan ayyukan birnin da shirin aiki da shirin jin kai ga mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon hare-haren da Isra'ila ke kaiwa. Amma ministan tsaro na Isra'ila Yoav Gallant yayin da yake ziyara a arewacin ƙasar Isra'ila kusa da iyaka da Lebanon ya ce Isra'ila ba za ta dakatar da fatattakar da take yi wa Hezbollah ba domin buɗe wata ƙofar tattaunawa. Wani jirgin ruwa ɗauke da rukunin farko na bakin haure da za a tantance su a ƙasar Albania ƙarƙashin wata yarjejeniya da Italy ya isa tashar ruwan ta wato Shenzhen yau Laraba kenan domin fara shirin tantance dubban masu neman mafaka na Roma mai tsarkakiya. Italy ta gina wuraren karban baki guda biyu a Albania a matakin farko da kasar ta kungiyar tarayyar Turai ta dauka domin karkatar da bakin haure zuwa kasar da ba ta cikin kungiyar tarayyar Turai. Shirin wani yunkuri ne na hana shiga Italy ba bisa ka'ida ba, amma shirin ya fuskanci sukar kungiyoyi masu kare haƙƙin bil'adama wanda suka ce wannan wata dabara ce ta hana bakin aure 'yancin su na neman mafaka. Wasu hotuna da kamfanin dillancin labaran Reuters ya kafe sun nuna jirgin ruwan sojin Italiya mai suna Libra tsaye a tashar ruwan. Kana an yi ma wasu bakin haure 16 rakiya zuwa cikin sabon cibiyar tantancewar wanda ke tashar ruwan, wanda aka kuma killace da katangan karfe mai tsawo. Kana aka kafe tutoci Italiya da ta tarayyar Turai. ana ƙara samun tada jijiyoyin wuya akan bakin haure a nahiyar Turai, inda kasashen Turai da dama da suka hada da Germans da kuma Poland suka dauki tsauraran matakai. Prime Minister Italy Giorgia Meloni ta faɗa a wani sako da ta kafe ta da cewa kasarta ta buga misali ne don sauran kasashen nahiyar Turai su masu biyo sahu da kafa wa irin waɗannan cibiyoyin da ita ta kafa a Albania. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira da a baiwa Ukraine gayyata ta shiga kungiyar tarayyar kungiyar NATO ba da wani sharadi ba, kana a kuma dauki matakin tsawatarwa wanda ba da makami mai linzami ba ga ayyukan da Russia ke yi. Yana fadin haka yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin kasar Ukraine yau Laraba don bayyana shirinsa na nasara bayan yaki wadda kuma na nasara akan yaki da Russia take yi na mamayar da takai. Tare da kawayenmu, wajibi ne mu sauya al'amura domin kawo karshen wannan yakin ba tare da la'akari da abin da Putin yake bukata ba. Zelensky ya ce wajibi ne mu sauya abubuwa domin tilastawa Putin ya rungumi zaman lafiya. Wasu bangarori na shirin wato na wannan shiri sun hada ne da alƙawarin shirin sake gine-gine bayan yakin daga kawayenmu da kuma taimakon kare albarkatun kasar Ukraine. Zelensky ya sha tattaunawa akan wannan shiri wanda ya yi shi a cikin 'yan makonnin nan da shugabanni na kasashen yamma.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Samar da mafita akan yaki da yunwa domin samar da abinci mai inganta lafiyar al'umma shine taken ranar abinci ta duniya da aka yi a yau Laraba 16 ga watan Oktoba. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da dandana kudarsu wajen neman abincin da za su ci na yau da gobe. Matsalar rashin tsaro, ambaliyar ruwa, tsadar takin zamani da sauran kayan aikin gona sun taka rawa a koma bayan da aka samu wajen samun yalwar abinci a Najeriya a baya-bayan nan. Wakilin muryar Amurka Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Majalisar Dinkin Duniya dai ta ware kowace rana ta 16 ga watan goma na kowane shekara domin yin nazari da tattaunawa akan samar da abinci mai inganci da zai yi tasiri wajen inganta rayuwar ɗan adam. Masu ruwa da tsaki akan aikin noma da ke zaman hanya ɗaya tilo na wadata ƙasa da abinci sun ce lokaci ya yi da Najeriya za ta mai da hankali wajen bunƙasa noman ta hanyar samar da kayan noman abinci na zamani domin sauƙaƙawa manoma ta yadda ko da ƙaramin manomi ne zai iya noma amfanin gona mai tarin yawa da kuma inganci, kamar yadda shugaban matasa na ƙungiyar manoman jihar Niger Malam Shehu Kamaye ya yi ƙarin bayani.
Manoman mu kullum mu na duhun kai na rashin wayewa da noma na zamani wanda ke mun saba da noma ne na iya da kakanni, to amma irin wanga rana ne to zaka zo ka ga abubuwa kayan noma na zamani da zaka iya noma hekta daga bakin ɗaya har zuwa 20-30 zuwa 50 maimakon hekta ɗaya biyu da muka saba yi.
Matsalar tsaro da tsadar takin zamani da sauran kayan da ake amfani da su a gonaki ya taimaka wajen mai da hannun agogo baya wajen samar da abinci mai yawa a Najeriya. Malam Kabiru mai kashu sakataren kudi ne na kungiyar manoma a jihar Niger ya ce a yanzu an dan fara samun haske a sakamakon samun saukin yan fashin daji a wasu yankuna na jihohin arewacin Najeriya.
Insecurity gaskiya an samu sauki ko ana kan samun sauki bisa ga shekarun da suka wuce, don da za ka ga akwai wuraren da an fi shekara biyar ba iya ko kunya ba a yi ba, amma bana yanzu an yi noman nan successfully kuma ana girbi. Gaskiya muna yaba ma gwamnati kuma muna ƙara kiran su su ƙara ƙwafin gwiwa da ƙaimi wurin security da suka dauka domin a ga an karkare sauran gurbatattun da suka rage domin in babu abinci ƙasa za ta shiga cikin hali
to hukumomi a matakai daban-daban dai sun ce suna kokari tare da samar da hanyoyin bunƙasa noma domin wadata ƙasa da abincin babban sakataren ma'aikatar gona ta jihar Niger Dr. Matthew Ahmad wanda ya wakilci gwamnatin jihar Niger a taron ranar abinci ta duniya da ya gudana ya ce a yanzu sun fara shirin bunƙasa noman rani da zai taimaka wajen wadata al'umma da abinci
in the next few days we are going to be engaging farmers
yace nan da yan kwandaki kadan zamu tattara manoman a wurare mafi kusa da su domin mu taimaka musu da kayan noman rani domin bunkasa noman shinkafa a yankunan nasu duk da yake dai an samu amfanin gona a wannan damana ta bana akwai sassan Najeriya da dama da matsalar ambaliyar ruwa ta kawo cikas wajen yin gaba da amfanin gonar da aka samu lamarin da masu sharhi ke cewa akwai buƙatar ganin hukumomin Najeriya sun kai musu dauki cikin hanzari Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Madalla a gaida Mustafa Nasiru Batsari shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma a makon da ya gabata an ji yadda masu bukata ta musamman suka jajirce akan ayyukan bunkasa dabban zamani na guragu a kasar Ghana abinda ke kara jaddada girman gudunmuwar da nakasassu ke iya bayarwa a dukkan lamuran cigaban al'umma
wadanda ke ba su da lafiya kafansu aka yanka kafan kaniwo guda ko biyu kana da problem kan tsanan kaniwo na so gaya maka kana da rayuwa gabadiwa kai ba mutum banda bane
shi wannan federation da muka zo da shi ga gaskiya ne limit kuma kowa ba yana kan wasu mutane special ba opportunity ne ke cikin nan ina da girma sosai kuma muku ina rage darajar mutum ne wallahi lazim barake barake na ina rage darajar mutum sosai
to yau zamu ji ci gaban da kungiyar ƴan wasan na adaptive boxing ta samu da kuma tasirin kungiyar a kasashen waje masu wannan fafutuka sun buƙaci gwamnatin Ghana da kungiyoyin cikin gida su dauki abubuwan da suke yi da muhimmanci don daga tutar kasar a wannan fanni
wani ci gaba kuka samu a cikin wanga ai to dai har yanzu ana fama cikin da
eh za ka je abin da shi federation ka jirin federation na federation da ya zo ya ji ma bai gaske farko kamar da president na ke magana cewa lamarin finances
ka ya kai kamar shekara nawa da aka fara
eh na muka fara so fa Nine cheers, I she 6 years, I was like, I'm going to go to the hospital. Mun samu wani lokacin da muka zo muka yi wannan wasa da muka aka ji duniya wani dan wanda daga America ya aika mana kudi ya ci daga abin da muke yi sosai bisa gaskiya idan kwanakin bayan ga mun samu wasu bakuna na Scottish Poland suka zo suna son mulka do collaborate da su mai aiki tare shi
da bayan guda da su daga Poland
na Turawa ne da su suka zo suna son mutum su organize championship daga Poland so da sun zo mun meet government ma government kuma ya ce muna kaman ne lokacin ya kai abinda muke so da su musu mai muna dalla yadda su shi muna
dama tambayar da nake so in yi muku kenan shin gwamnati ta san da ku kuwa kuna da alaka da gwamnati
sosai gwamnati ta san da mu sosai even jiya kamin ba kuna mun wuce mu da National Sports Authority mun miti jiya gaskiya sun ba mu karbo sosai sun ga mun kaman ko biye ne muke so they are ready for us in terms of da su muna so mu yi tafiya wani su facilitate wani abu ne su they are ready for us
the president menene hajjin ku nan gaba
abin da ke cikin da dan wani chairman ya fadi don ina son in tabbaka da mun ga kuma ka ne eh garo na baka dan shi ne mun nan ku jami mai zaman kanshi
ba ku ka shin gwamnati shi na zaman kanshi
muna ko ka shin gwamnati muna zaman kanshi amma wanga amateur boxing mu muna partner da su
na ka
shi ne tinda su na ka fa
akwai haɗin gwiwa tsakanin
ku da su sai na Ghana Boxing Federation su ma muna partner da su na ka fa
daga sabaki
sannan dan ce National Sports Authority na gwamnati ke nan kamar da dan wani ke kusan da zaman mu muna roko abin da muke yi ga ba government kadai ba sai ko da wanda ke baya su duba su masa mu duba mu kadai da mu yi wanga yake ba mu yi mu aikin da shi da yan waye da ke baya do mutanen da ke kan city kamar da yake fadi suke bara wallahi ba ka mun identify mutane ya fi 150
kuna ganin kuka sa su a cikin boxing
su yi don muna so damu da club damu yi shi club ne damu yi shi club ne don ture club ne yes shi adaptive boxing ne shi kamar national team ne amma da yake ba mu da resources na
to
shi na ba resources na ba kayan aiki shi sa ya bari muke tafiya da national team na muna zo da muna muna tafiya da shi da muna
abubuwa da amfani da nasu
yes ba mu baka ba yau in dai muka mutane da muka identify 150 ga ba Accra kadai ba kuma si wanga central region da wanga west region da bronga hafu ya inda na fadi ga mu identify mutane 150 to wadannan wuri da dukan ga in dai muna da resources clubs na nabu shi wurare nan ne don yanzu haka ga world olympic committee suna duban laws ɗin mu da yanda ya kamata mu yi abin da takaduna muna an nusu tun kamar yau shekara fulu kenan suna duban su accept mu mu fara yin mu ma daga olympic sai sa muna duban zuwa next 4 years da ke zuwa daga american ga bayuwa ne mu ma mun fito cikin wurin nan mu zo mu show talent din mu
menene maganar ku na karshe Malam Abubakar Mr President
awara nake da shi wadanda ke ba su da lafiya kafan su aka yanka kafan ka ne guda ko biyu kana da problem kan sanan ka ne ina so gaya maka kana da rayuwa gabadewa kai ba mutum ne banza bane kaka doki rayuwanka ka ba shaye kaka doki rayuwanka ka ba abin da bai kamata ba
Malam Musa Tuluwa
shawara ne da nake so mai yan waye nan da suka zama na kasa more especially wanda suka zama yan wayen mai zango masu bara al-musamma masu bara kuma dokan anya ana neman taimako gaskiya mun duba kaman wani nuni duka bai dace ba da ci waje sai shi wannan federation da muka zo da shi ga gaskiya the limits ma kowa ba yana kan wasu mutane special bane opportunity da ke cikin gabu ina da girma sosai kuma taimako ina rage darajar mutum ne wallahi azim
barakina
ina rage darajar mutum sosai muna su diganganni wannan su muna su kana ganin kamar ciwo kamar ba ba su samu opportunity bane to mun zo musu da wanga abu su join mu da zamu tambake su kuma
masauraro da wannan gargadi na shugabannin kungiyar ƴan damben zamani na guragun Ghana zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin Abubakar Samba da Musa Muhammad da wakilin muryar Amurka a Accra Idris Abdullahi Bako da producer Julie Lesus Grisham ni Suleiman Muni barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin wayar mu ba ku dama don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. akan shin ta yaya kuke gani za a magance hadarin tankokin man fetur da ke laƙuma rayukan mutane duba da yadda ake yawan samun aukuwa hadarin a Najeriya? Mun samu kira na farko daga Kaduna. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Kaduna?
Sanata da Mustafa dan Fila daga Karamar Kumar Kagarko.
To muna jin ka dan Fila ne.
Da na gaskiya shi ne shi ko ba ta shiga gidan rediyon da sai ya ina wa Amur Mustafa san heri dukkan ma'aikatan ku.
Allah sarki, to mun gode. To me zaka ce game da maudu'in mu na yau akan yadda kake gani za a magance hadarin tankokin man fetur da ke laƙuma rayukan jama'a? Kana jin mu Mallam Dan Fulani? To ina ga layin Mallam Dan Fulani ya goce, yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To alhamdulillah, ajiya barkan ki da waraka.
Barka kare da wa muke magana?
Bashir Kela ne daga nan lafiyan bari.
To muna jin ka Bashir Kela.
Gaskiya hanyoyi da nake gani ya kamata a ci an samu tafiya na zururrukan tankuna a Najeriya. Na farko gyaran hanyoyi, manyan hanyoyi da ya kamata gwamnatocin mu a ce suna gyara, ya kamata ce an gyara. Sannan kuma su masu direbobin su dubbi sun fiye ganganci da kuma bude-bude, hakan yana da nasaba da waɗannan matsaloli su ke fama da shi. Kuma mutane na da cewa kiyaye, in an samu wannan matsalan kar a ji na kwaɗayi na cin abin duniya, a ƙaurace ma wannan wajen saboda tsira da rayuka. Muna fatan ne kawo mana sauki. Na ku ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari.
Mun gode Mallam Bashir Tela. Yanzu kuma bari mu je jihar Neja. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Neja?
Daga injiniya Lawal Dan Folin Maguriya ne, daga nan Bangi ne nake kira ku a jihar Neja.
To muna jin ka injiniya Lawal.
Masha Allah, ku fata ne duka kan dokokin mu na Najeriya, abubuwan da ke yake a cikin zukatan su uziri da sauransu suna iya kawo yawan hatsura a duniya, da kuma hanyoyi a duka duba don suka suka bi hanyar bakera zuwa kafa. Da ke duba yadda wurin mai yin suke duka na idan zan je fa aikata na can sai na fi wahala kusan ku abubuwan sawa mutum zai samu damar wucewar wallahi yana ɗaya da kuwa hanya.
To mun gode injiniya Lawal da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna? Malami daga Kaduna, ko kana tare da mu? Assalamu alaikum malami daga Kaduna. To ina ga layin ya wuce. To mun samu wani kira ne har yanzu daga Kaduna. Muna jin ka Mallam Ibrahim. To layin Kaduna ma ya goce, yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar, da wa muke magana daga Nijar? Assalamu alaikum, da wa muke magana daga jamhuriyar Nijar? To mun gode Umma Mallam Ali. Yanzu kuma bari mu je Kwara.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi, mai magana Bello Garba Inawa daga nan Kwara.
To muna jin ka Bello Garba.
To gaskiya hanyar da za a bi a magance irin wannan matsaloli na fasuwar tankuna, to na daidai a gyara hanyoyi, haka kuma su kansu motocin a kula da lafiyarsu. Dan rashin lafiyar mota da kuma hanyoyin matsalolin hanyoyi yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa ana samun hatsarin mota. Allah shi kuma kawo mana ƙarshen irin waɗannan matsaloli da aka samu na hatsarin kanta wai na hatsarin tankunan mai a Najeriya da sauran ƙasashen mu na Afirka. Na ku.
Mun gode Mallam Bello Garba. Yanzu kuma bari mu je Delta a can kudancin Najeriya.
Assalamu alaikum, barka da aiki.
Wa alaikum salam, da wa muke magana?
To sunana Sabu Kima Marabanda, ina kiran ku daga Warai a jihar Delta Najeriya.
To muna jin kamalan sabo.
Yau wato haje abin da yake yawan sawa din rana manyan motoci musamman masu daukar mai a Najeriya ni a gani na abu uku ne. Na farko lalacewar hanyoyi, na biyu gudun yuka sa'a, sai na uku kuma mugun nadi da ake motocin tankunan girman su yayi yawa. To gaskiya wannan su ne muhimman abin da suke kawo haɗin rana, sannan kuma na huɗu rashin doka, in mutum ya kai ganganci ya kashe mutane ba a yi hukuncin da ya dace da shi.
To mun gode Malam Saba daga Delta, yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Sirajin Rabi'u Iftikhar daga Ancau, kamar kuma ku bau a jihar Kaduna.
To muna jin ka Malam Sirajin Rabi'u.
Yawa magana ta gaskiya, sai an dinga horar da matasa yanda ake yin tuƙa, saboda sakin ga yanzu akasarin matuƙa tankocin mai matasa ne haka samari, kuma ga tsakani ga Allah ba a wato iyakance gudun da ake yi a Najeriya, kuma ga rashin kyawun hanyoyi. Saboda haka gaskiya lamar ya kamata ma a maida su makaranta ne, a ce sai wanda yake da takarda kaza sannan za a yi da tukin mota kala kaza, in aka haka din gaskiya za a samu sauƙin haɗin ratan. Abin ne mai tada hankali kwarai da gaske, kuwa mun ga abin a yanar gizo, abin ya matuƙar tada mana da hankali.
To mun gode Malam Sirajin Rabi'u, yanzu kuma bari mu je jihar Zamfara.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zamfara?
Sunana Umar Makeri, kakin dafa Zamfara sai maradin local government. Ina yi muku fatan alheri. Hakikanin gaskiya wannan maudu'i da aka dauko maudu'i ne mai matukar muhimmanci, duba da irin gudun da manyan motoci suke yi a ƙasata Najeriya. To ya kamata a ce an dauki mataki kamar yadda dan uwana ya faɗa, a horar da su, a buɗa musu makarantu wanda yake na koyon tuki ne, domin rage irin wannan gudu da ake yi, domin abin akwai tada hankali irin waɗannan haɗurra da ke faruwa. Muna fatan Ubangiji Allah ya kawo mana zama lafiya a ƙasa.
To mun gode Malam Umar Makeri, har yanzu dai muna nan a Zamfara. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Zamfara?
Dan ke dare, amincin Allah ya tabbata a gare ku a daidai wannan lokaci.
Amin. Da wa muke magana?
Sunana Nasiru Rufai ne, kurgu, ina kiran ki da Gusau a jihar Zamfara.
To muna jin ka Malam Nasiru.
Ya kokari a aiki da jama'a.
Sai godiya.
Gaskiya irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya abin sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na farko direbobin mu da mai masu kawo tanki da suna kai ga gangancin da suke yi ba su da hakuri, kuma su al'umman da suke yawan zama bakin hanya kuma su ma ba su da hakuri. Yana da kyau da aerospace wanda suke kula da hakkin hanya, da kuma su masu zama bakin hanya, da kuma direbobin gabaki ɗaya more guda ne, wanda idan aka ce mutum ya rasa rayuwar shi, ya rasa rayuwar shi a raka gabaki ɗaya, a zo irin saurin da ake sawa a hukumar kara asura na kan hanya, to da kara kaimi wajen wannan abin, da bar an san cin hanci da rashin sababbin don mu ne a tsaya aiki a arewacin, musamman arewacin Najeriya abin ya yi yawa gaskiya. Yana da kyau gaskiya da ke mataki. Ubangiji Allah ya sa a tashi tafiya. Ni ne Nasiru Hussaini, kurgui mai gwanjo da Gusau, nake kiran ku a jihar Zamfara.
To Malam Nasiru Hussaini, mun gode da ra'ayinka, kuma a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar. Mun gode. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta ce hari ta sama da Isra'ila ta kai yau Laraba ya kashe mutane 16 a garin Naftahi da ke kudancin ƙasar, ciki har da magajin garin kana harin ya jikata wasu sama da 50. Jama'an Lebanon sun yi Allah wadai da wannan hari na babban birnin lardin, suna faɗin cewa wannan na tabbatar da cewa yaƙi da Isra'ila ke yi da ƙungiyar 'yan bindigar Hezbollah yanzu ta karkata tana auna ƙasar Lebanon. Wani jirgin ruwa dauke da rukunin farko na bakin haure da za a tantance su a ƙasar Albania karkashin wata yarjejeniya da aka kulla da ƙasar Italiya ya isa tashar ruwa ta Schengen a yau Laraba domin fara shirin tantance dubban masu neman mafaka na ƙasar Roma mai tsarkakiya. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira da a baiwa Ukraine gayyata ta shiga ƙungiyar NATO ba tare da wani sharaɗi ba, kuma a ɗauki matakin tsawatawa ƙasar Rasha ba tare da makami mai linzami ba. Yana faɗin haka ne yayin da ya bayyana a gaban majalisar dokokin ƙasar a yau Laraba don bayyana shirinsa na nasara bayan yaƙi da Rasha da ta kai mamaya.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Amma da dan baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wanda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma engineer mu Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.